cewar an ci gaba da zaman shari'an nan da hukumar anti-corruption ke tuhumar tsohon kwamishinan ayyuka a zamanin Ganduje da waskace naira biliyan guda. Kisi kumallan mata, za ku ji yadda wata mata ta hallaka ɗan kisiyarta ana jajiberin raɗin suna. Wata mata ta bayyana yadda mijinta ya mata walmaka lafatu. Duk kuwa da cewarta dauke take da juna biyun watanni takwas. Da ƙarshe har sai da ta dinga ganin taurari na gilmawa idanta. A dakacin.
Da karo karatu a kasar Egypt ya tabbata.
Ta yaya?
Kamfanin Alkaram Universal Merchant Limited sun yi tanadin gogaggun ma'aikata don nema wa ɗalibai gurbin karatu a kasashe kamar Egypt, Cairo, India da sauransu a fannin karatun boko da na addini don samun kwarewa a fannoni kamar medicine, history, pharmacy da sauransu.
Labari mai daɗi ya tsarin tafiya da kuma batun masauki.
Za su shirya maka visa a cikin sauri da sauki zuwa kasar Egypt sai da tikiti kama wa ɗalibai masaukai wato hotels ko gida haya ko kuma tsarin yadda zaka iya sayan gidan gaba daya da kuma nemo wa dalibai wani kaso na tallafi wato scholarship kai karatunka hankali kwance kuma suna nemo wa dalibai transfer wato sauyin karatu daga wata kasa zuwa Nigeria. Babban abin sha'awar shi ne suna da register amincewar gwamnati.
Zance kare a ina offices yake?
Suna nan a cikin Yahaya Gusau Daura da Kano Poly a Kanan Dabo ko a lambar 45 layin Alkausar dake Kinkino GRA a jihar Kaduna ko a Nasir City Cairo a sir agent ko kai tsaye a tura sakon WhatsApp akan 0816801570.
Kai waye ga garaba sa kasar Egypt. Assalamu alaikum.
Alkaram Universal Merchant Limited, karatu kamar a gidan.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne yake muku sallama ta cikin wani sabon shirin da ƙwaryar kira da masu iya magana kan ce mai komai da akwai. Bari mu faro shirin na yau da yadda rundunar 'yan sanda na birnin London da ke kasar Ingila suka tusa kayar tsohuwar ministar albarkatun man fetur ta kasa uwar gida da Zainab Ali Sammadu yake gaban kotu bisa tuhume-tuhumen da suke mata na cin hanci da rashawa na badakalan man fetur. Uwar gida Ali Sammadu yake mai shekaru 63 a duniya, ita ce dai ta yi ministar albarkatun man fetur daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2015 zamanin mulkin tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan. Umar dai na bayyana cewa Alison Madu yake an yi mata zarge-zarge ne na karbar miliyoyin dalolin Amurka domin dai ba da ayyukan haƙar man fetur da kuma fitar da shi a zamanin da take mulki. A cewar ta, shugaban sashen binciken kwakwafi na yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa da ƙasa da ke birnin na London, wannan dai wani share fage ne a dangane da tuhume-tuhumen da suke yi mata la'akari da sakamakon binciken da suka gudanar tun dai bayan da suka datse ta. Uwar gida Kelly ta ci gaba da cewa a matakin farko dai binciken su ya gano yadda Alison Madu yake ta karɓar miliyan 100 na Ingila niki-niki a jaka, wanda da ire-iren waɗancan kuɗi ne ta dinga sayen jiragen sama, gidajen alfarma da kuma jiragen ruwa da kuma badakala iri-iri a ƙasar ta Ingila. A don haka ne ma dai a cewar ta, lallai sun mika ta gaban kotu wadda kuma ran bi ga watan Oktoba mai zuwa za a fara zaman saurare na tuhume-tuhumen da suke yi mata. Wannan dai a iya cewa na zuwa ne bayan da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan ƙasar nan sanata Ike Ikwere Madu a halin yanzu ke can gidan ajiyar gyaran hali a ƙasar ta Ingila bayan da kotu ta tabbatar da ta same shi da laifin safarar ɗan adam har ma da sassan jikinsa. Bari kuma mu dawo nan gida Najeriya, mu kuma leƙa jihar Akwa Ibom, a inda yanzu haka rundunar 'yan sandan jihar ta kame wani magidanci ɗan shekaru 26 a duniya wanda take wa tuhumar hallaka ɗansa ta hanyar sassara shi da adda wai don kawai ya je ya kwakulo rogo a gonar da mahaifin nasa ke noma. Wakiliyarmu Firdaus Ashir Musa ƴar Ammi tana da ci gaban labarin.
An gano cewa mahaifin mai gayin Mr. Innocent Akwa ɗan asalin ƙauyen Akwa Ibom ya fuskanta da cewa ɗansa ya girbe rogo ba haye izinin sa ba. Yayin da yake mai da nashi Nikola mai ya kashe ɗansa da adda. Ya mai nuna da jama'a na rundunar 'yan sandan SC Audeco ya shaida wa wakilinmu a wata tattaunawa da suka yi da shi a ranar Talata a garin Oyo, inda ya ce bayan kashe ɗansa mutumin ya kona gawar shaye jefai da gawar a wani ban ɗaki da aka yi watsi da shi a cikin gidansa don ɓoye lamarin. Mahaifin mai gayi wanda ya amsa laifin ya ce ya aikata wannan aika-aika ne saboda mugun halin ɗan nasa da kuma cin zarafi da rashin kan kunya jami'an an ɗan sandan ne wato kashin sun ce an koma wanda ake zargi kuma ya amsa laifin kashe dan sa bisa dalilin rashin da'a da cin zarafi da rashin kunya to sai mu ce Allah ya kyauta wannan zamani da har uba zai iya kashe dan sa saboda rogo
a gaida yar ammi can kuwa daga jahar Bauchi rundunar ɗan sandan jahar ce ta tabbatar da kame wata mata yar shekaru 24 a duniya mai suna Furera Abubakar bisa tuhumar ta da halaka ɗan kishiyarta mai kwanaki hudu kacal a duniya al'amarin da ya fara a ƙauyen Bantu dake karamar hukumar Ningin jahar rundunar ɗan sandan jahar ta bakin kakakinta SB Ahmad Wakil ya tabbatar da cewa yanzu haka dai matan na hannunsu kuma suna tuhumar ta ne da laifin aikata kisan kai yace tunda fara da an fara sanar da su abin da ya faru ne a charge office din su dake karamar hukumar Ningi ran 19 ga wata wanda daga nan dai bayan bincike suka kuma kamo Furera da ta halaka ɗan kishiyar tata kwanan su huda a duniya gab da ranar da za a rada masa suna yace daga binciken da suka gudanar sun gano cewa wadda ake tuhumar ita ce a matsayin uwar gida yayin da mahaifiyar yaron ke a matsayin amarya wanda a hakan ne dai bayan haihuwar ta amfani da wannan dama wajen halaka jaririn ta hanyar tsinke mai cibiya yace yanzu haka dai tun komai ya kammala nan da dan wani lokaci za su mika ta kotu domin dai girbar abin da ta shuka to Allah ya kyauta to anan kuma wani dalibi ne mai suna Suleiman Yahaya a ci gaba da neman tallafin biyan kuɗin makaranta ya leko filin a inda yake neman cewa shi ma dai zai koma makaranta ne bayan da ya shiga shekara ta biyu a jami'ar Bayero tsangayar koyar da harshe da kuma ilimin larabci a halin yanzu dai yana da naira 65,000 naira 30,000 yake nema al'umar annabi da taimaka masa domin dai ya biya kuɗin makarantar da a ce wasa ita ce dama ta ƙarshe da yake da ita domin dai komawa karatu a ci gaba da yawo hajaran majaran da kuma neman dauki ga mahalicci har ma da taimakon waɗanda suka ga Allah da ma'aiki suke kuma da damar yi dalibai ne dai daga jami'ar Bayero da ke nan Kano suka leko filin a inda suke roƙon masu niyya da su yi wa Allah da annabin sa su taimake su taimaki rayuwarsu domin dai tallafa musu wajen biyan kuɗin makaranta naira 75,000 dalibin mai suna Dauda Ibrahim Adamu da kuma dan uwansa Abbas Yusuf Alhassan da ke karatu a tsangayar nazarin halayyar dan adam da kuma laifuka ta jami'ar Bayero da ke nan Kano na roƙon al'umar ma'aiki da a taimake su domin dai a ce wasu daga wannan sun shiga shekara ta ƙarshe wanda kuma zarar wannan dama bata samu ba to fa ƙarshe suna ji suna gani shekaru 2 da rabin da suka yi a baya suna karatun shikenan ta zama asara kazalika shi ma wani bawan Allah Sadiq Idris ya leko filin a inda yake roƙon taimako a gare ku al'umar ma'aiki a dangane da larurar fata da yake fama da ita likitoci kuma a asibitin Murtala sun rubuta masa magunguna na naira 9,800 domin da ya saya ya dinga amfani da su ko yanayin jikinsa ya dawo daidai to anan kuma kamar da yadda aka saba wasu bayin Allah ne suka leko filin a inda suke neman dauki ga dai wakiliyar mu Firdaus Ashir Yusuf
Assalamu alaikum wa rahmatullahi da Allah wa barakatuhu sunana Sadiya Ahmed wallahi tilla matsala ta ya sun dakin kwana wallahi bani da hi daki na yayaye daga sare mun ga da taimaka mun zakai ga me na Allah me na Muhammadu manzon Allah wallahi yanzu kudin mutum madan kuma ba ni da su fa yaya dan Allah dan annabi ku taimaka mun saboda annabi Muhammadu wallahi tallahi kudin mutum madan kuma ba ni da su gahi wallahi tallahi da yaya da su fita suka yi na sa 200,000 sai fallayin kwano wallahi bani da su taimaka mun zakai saboda manzon Allah
su ƴaƴan naki ne
ba na wa bane ba nan matar babanmu ne na babanmu ne ta mun da bani da yake zanyi ku taimaka mun saboda annabi Muhammadu wallahi
wato su kannanki ne
kanne na ne ko mu dai babanmu dai ku taimaka mun saboda manzon Allah sunana Sadiya Kabiru wallahi tana abin madana ciya sai yanzu bani da shi Qur'anin Ubangiji sai dai in nema mu kauta ku kuma in nema kansan da zan ci inda na mahaifiyata da nan matar babanmu ita matar babanmu ba nan take ba zube su zai tafi na kansu dangin babanmu kuma suka ce su ba za su rike su ba
buƙatarki
ni buƙata ta ga min Allah min annabi ya taimaka min da kuɗin da zan samu fannan kwano in siya ba ni da kuɗin da zan samu fannan kwano 5,500 wallahi kwanon ba ni da yace zan yi in siya hiya sun karfi na ya ƙare saboda manzon Allah nake nema ga abinci ma da ba ni da shi wallahi duk dai haƙura dai nake yi dai ana haduwa dai ana rufa ka asiri ne na yi gonan gidan rediyo mai albarka
da fatan dai al'umar ma'aiki za a taimaka kamar da yadda aka san ku da taimakawa mi sauraro kada dai a sha'afa bari mu leka sashin intalla domin karbar waɗannan sakonni
gidan abinci na botanika mafi kyau a kowane lokaci cike da kayan kawa da kuma kayatarwa
mai sauki ingantacce mai kyau ga kowa da kowa
warai kuwa muna gabatar muku da gidan cin abinci na Botanical Restaurant gidan abinci da fashi da nabi waje ne na musamman da aka kawata shi saboda masoya muna da budade da kuma rufaffen ɗakin cin abinci don samun nutsuwa abinci mai dandano da ba za ku ji kunyar shiga ko ina da shi ba a fadin duniya
gidan abinci na Botanical ya tanadar muku nau'ikan abinci na ƴan Najeriya da na kasashen ƙetare ingantacce daidai da aljihunku mun tanadar muku ɗanɗanon abincin da kuka fi bukata da rana da kuma dare
a gidan abinci na Botanical mun yarda da cewa mafi daɗin abinci shine wanda ake dabawa iyalai da abokanai ku zo tare don samun abincin da za ku dinga tunawa
ku ziyarci gidan abinci na Botanical a lamba 10 titin Lugard kusa da titin Racecourse Nasarawa GRA ko ku kira lambar waya 0800 334 3422
gidan abinci na Botanical mafi kyau a kowane lokaci
Shuna na Sara Tijadi wacce aka fi sani da Shuna Dasu ka gaji da zaman dirshin alayi da cike-ciken takardu domin bude asusun ajiya a banki
kana son kula da hada-hadar kudinka ko tsare yadda za a kashe su ko aikewa da kudi cikin sauki ko kuma ma'adanan su a lokacin kashe su
to ga wata gagarumar dama daga bankin Taj inda ya samar da sabuwar manhajar waya ta zamani mai suna Tajway app
domin hada-hadar kudi cikin sauri da sauki wajen aikewa da kudi ko biyan kudi na bukatun yau da kullum da dai sauransu
za a iya sauke manhajar akan wayoyinku wato download a dandalin Google Play ko App Store
bankin Taj Bank kyautata maka a koda yaushe shine burinmu
Madalla barkanmu da dawowa. Itan kuwa daga birnin Zariyan jihar Kaduna, wata mata ce ke bayyana yadda mijinta ya nemi hallaka ta a kalaman bakinta. Bayan abin da ta kira yadda ya zage kwanjinsa da Allah subhanahu wata'ala ya bashi, ya dinga darkarta duk ko da cewar dauke take da juna biyun watanni 8. Sa'adatu Habibu ta bayyana cewar halin yanzu dai ilahirin jikinta babu abin da yake mata banda ciwo yadda wannan miji nata ya sassaba mata kamanni to amma dai a cewar wasu bayanai dama dai can tsakaninta da mijin nata Abdulkarim Yusuf akwai sabanin da har ta kai ga bayan ya gama jibgarta karshe kuma ya dinga sosokar jikinta da almakashi to sai dai ta ci gaba da cewa babban abin da ya dame ta yanzu shine duk irin soyayya da a baya yake nuna mata ta kare wanda a hakan ne ma ya rufe ido ya dinga dirkata gami da yi mata wani makalafatu da dantsan sa da har sai da ta kai ga ta fara ganin taurariya idanunta
eh yace mun ai zaman ni munafuka ce dan uwa na wasu fada mai ba ni ba musulma bace wai da wani sanin da nake na munafunci ne sai daga hannun kamun ma yace wallahi yanzu na daki nan sai kashe ni ko ni na daki nan ba daga nan kawai sai dago
sai dai lauyanta da ya tsaya mata a kotun ya bayyana cewa sun shiga damuwa musamman ma da yadda mijin nata bayan aika-aikar da ya yi wa matar tasa ya fara haukan ƙarya alƙali kuma ya ba da belin sama wai a je a yi masa magani
kama shi har an gurfanar da shi a babban kotun magistrate da ke da matsuguni a fada to amma kuma bayan da aka dawo sai ya nuna ya haukace kuma an fara mishi maganin gargajiya kuma mun sa ido ne mu tabbatar da cewa ta samu adalci
da yake har yanzu dai muna kotun bar kuma mu dawo nan Kano mu leka babbar kotun jiha da ke zamanta Amila Road kotun mai shari'a Justice Hafsat Sani a inda a yau dai aka ci gaba da saurare karan nan da hukumar karbar korafe-korafe ta jihar Kano ta yi kara a kotun a inda take karar tsohon shugaban hukumar Kasko na nan Kano to sai dai al'amarin fa ya dauki wani sabon salo musamman ma da yadda a zaman da ya gabata kotun mai shari'a Usman na Abba da ke sakatariyar Audu Bako a can aka faro shari'ar daga bisani kuma ina ya Allah babu ya Allah aka dai dawo Mila Road to sai dai a yau dai mai shari'a Hafsat Sani ta bayyana cewa waccan oda da ita waccan kotu ta yi ba za ta soke ta ba domin kuwa abin da ya kamata kenan idan dai har an shigar da kara a gama sauraron karar ba tare da an taskace da kuma neman shiga haƙƙin wanda ake kara ba inda daga bisani dai an karkare da sai ran 7 ga watan Satumba za a ci gaba da sauraron karar Farfesa Nasir Adamu Aliyu da ke zaman lauyan wanda ake kara ya bayyana cewa sun godewa Allah domin ko kotu ta fahimce su abu komai a ka'ida daki-daki ba wai hanzari da zarbabi ba
kamar yadda ku sani wannan kesin da yana gaban Justice na Abba wato ku High Court mai lamba 4 kuma daga baya mai girma Chief George Kano ganin ra'ayinta tunda damar ta ce ta transfer kenta da shi gaban Honorable Justice Hafsat amfani. So a wannan rana Justice Na'abba ya ce tun da ke muna da suka akan a gabatar da mutanen a gaban kotu ko kuma wannan ta hukuma ta anti-corruption ba ta da hurumi kwata-kwata ta kai wani mutum akan kesin laifin kuɗi ko wani madangaci ko kuma rancincin hanci wanda suke wato zargi. Saboda haka bisa haka sai kotu to shikenan kowa ya kawo bayanin sa wato ya fara application. So mun kai filing ranar 18 ga watan nan da ya wuce. Daga nan kuma muna sauraron mu zo kotu don a cikin da biyu ga dan mai wato mai takaddama akan abu. To kawai da abun mamaki don Juma'a da wajen karfe 6 sai muka ga an kawo wata order daga ita wannan sabon kotu wanda ta tare ta hana kowai cewa kada a shiga, kada a dau mota, kada a waye duk dai abun nan. To sai muka tunda kotu ce mun gawa su kilan din su bi umarin kotu da order kotu ce, amma muna da hanya da zamu bi mu nemi kotu ta janye. So saboda haka jiya muka sa application ga mun kotu, muka zo ga mun kotu, muka nuna kotu, sai kotu ta ce ita ba an rufe ta, duk da ita ce ta wacce order, amma ya kamata a mata matashiya cewa sun kawo application gaban ta ba tare da suna sanar da wacce order. So aka ce ita ba za ta iya soke order ko irin kotun ta ba, sannan kuma ita ba kotu appeal ba ce. So ba ta so aka ta sallama mu ta ce to mu dawo ranar 7 ga watan 9 su kuma su mai da martani. Wato akwai order guda biyu da suka bayar, akwai ta 16 ga wata da 17 ga wata. Ta 16 ga wata ka duba ga abin da aka yi, sai aka zo 16 ga wata sai aka nemi a sa kotu ta kama dukkan kaddara da dukiya da account din banki da duk wani motsi da komai da gidansa wani kangonsa da sauransu cewa gaba daya a tare, kar a bari amfani, kada dabbobi ayi a ci da su, kada komai. Sa'an nan akwai taya mota, akwai motocin company cewa duka wai a rike su a hana motsi da su. Sa'an nan kuma ta biyu ita ce wato wacce aka yi ta 17 ga wata kuma, sai aka ce ana so a bada dama cewa a gurta ba dama a gabatar da su wato a arena din su kenan. Bayan fa akwai court order waccan da take a zo a saurara ko da hurumi ko ba hurumi. To bisa haka shine court ta ce to ita ba za ta yi wannan mugawar ta a zo a saurara. To
Professor Nasir Adamu Ali kenan babban lauya na ƙasa a nan Kano. Da batun da ajiya mai sauraro muka fara kawo maka batun matashiyan nan Khadija, yar shekaru 17 a duniya, wadda mahaifiyarta ta ce shekarun yarta ta 17 a duniya tun bayan da abin da ya faru na rikici tsakaninsu da makwabtansu a unguwar Na'ibawa, karshe kuma har ta kai ga an gurfana a kotu. To sai dai ajiya mai sauraro ka jiyar da malama Jamila, wato dai mahaifiyar Khadija, ke bayyana cewa babban abin da ya fi daga mata hankali kwana da kuka tashi da shi shine tun bayan da alƙali aike da gidan ajiya da gyaran hali. To amma dai da mamaki ita Khadija a madadin shekarunta na haihuwa 17 aka maida su 15, wanda ta kai ga an maida gidan kangararru na yara dake goren dutse, a inda ita kuwa mahaifiyar tata aka kai gidan ajiya da gyaran hali dake goren dutsen. To sai dai kwanaki 5 da hakan alƙali dai ya sassauta inda ya bada belin su. To amma dai a cewar malama Khadija, abin da ya daga mata hankali shine lokacin da suka je gidan adana yaran na goren dutsen domin da ya ganin yar tata Khadija an sai da musu cewa ta yi batan dabo kaurawan bai
an neme ta an rasa, ni Kurmawa aka tura ni, ita kuma goren dutse. To a goren dutse ne a yanzu haka an neme ta an rasa yau kwana 9 an je beli, ai ba a gama yarinyar ba bare a ba mu beli. Muna cikin halin haula'i, ni da yarinya da ƴan uwa da abokan arziki, ba yadda zan yi da ba yadda zan yi da shi yasa ina neman alfarmar da hannu da shiri don Allah da annabi, ni ma ƴan nan baje ba, ina neman alfarma a ɗauka man hukunci a yanke man a ɗauka man hukunci duk wanda yake yi ne a ja. Ni ba abin da zan ce don Allah da annabi, duk inda nake a neman man haƙi na, don Allah da annabi a neman man haƙi na, a kwada mai yarinya yanci da don manzon Allah duk me hannu da judi wanda yake faɗa aji, don Allah a neman gabani, ba ni da kowa, ba ni da komi, don Allah zaman Allah nake yi, zaman yaran nake mai na.
Malama Jamila mahaifiyar Khadija ta ci gaba da cewa yanzu haka dai tana cikin matsanancin tashin hankali da bata san iyakarsa ba, domin kuwa tun da aka shaida mata batan yar tata barci ma mai dadi ya kaurace wa idanuwanta ga matsananciyar damuwar da tana neman haddasa mata bugun zuciya. Musa Abdullahi shine babban jami'in da ke kula da gidan kangararrun yaran na goren dutse, wanda kuma bisa al'ada kotuna a jihar Kano mace ko namiji da alƙali ya ga dacewar adana shi a can ake kai shi filin ƙwarar kira ya tuntube shi, a inda ya shaida mana cewa lallai dai an kawo wacce yarinya Khadija gidan kwanaki 12 da suka gabata. To amma dai wani tudu wani gangare aka nemi Khadija ƙaurawan bai aka rasa, duk da dai bai bari mun dauki muryarsa ba. To amma dai a halin yanzu ya shaida mana cewa ai suna yin kokari wajen cewa sun gano ta da ma dai inda ta shiga. To sai dai mai sauraro babban abin tambayar dai shine a wannan gida dai ga duk wanda ya san wannan waje ko kuma wani dalili ya taba kai shi waje ne dai kawo mamme da aka tanadar masa ma'aikata na ciki da na waje na fili da na boye domin dai ganin cewa wanda duk aka kai shi wannan guri yana karkashin kulawar mahukunta ne wanda kuma daura da shi babban gidan gyaran hali ne na gauran dutse wanda ke cike makil damansa da haunin sa tare da ma'aikata waɗanda ke cikin shirin kota kwana domin dai ganin cewa wanda duk aka adana a wancan waje ya zauna shiru har lokacin da za a fito da shi. A dan haka ne ma ayar tambayar ta yawaita cewa ta yaya har wannan matashiya tunda dai gashi mahukuntan gidan sun tabbatar cewa an kawo ta ina ta shiga da wani lokaci ta fita na dai tabbata koda da rana wanda duk hanya za ta bi da shi ta wancan waje sai ya ratsa ta tsakanin waɗancan jami'ai da ke yi wa kowa kallon kurilla wanda koda tafiyar ƙasa kake yi da zarar kai sassarfa tsayawa to fatake za su daka maka tsawar kai gaba shin anya dai kada dai zarge-zargen da ake yi su kai ga tabbata. Amma dai kamar yadda shugaban gidan ya saida mana cewa suna ci gaba da bincike da kuma yunkurin gano ita wannan matashiya. To sai dai har yanzu da muke kawo muku wannan rahoto mun so dai mu ji yadda ta kasance a kotun. To amma dai an saida mana cewa a yau fa kotun ta hadu da Gosulu. To amma dai idan Allah ya so mai sauraro ka bi mu bashi zuwa shiri na gaba. Wanda da hakan ne kuma muke karkare shirin na wannan lokaci sai kuma wakiliyarmu Firdausu ƴar Almi da taimaka wajen kawo muku shirin kamar dai yadda kuka ji daga nan sashen al'amuran yau da kullum da siyasa na Premier Radio. Abubakar Haruna Galarinci da na shirye shirin kuma na gabatar a madadin shugaban shirin Kabiru Garba Haruna Sheka nake mana fatan saduwar alkhairi.